إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 21 ga watan zulqa'ada hijira da shekara 1441 wanda ya dace da 1 ga watan july a shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 11 cikin jarangiyar darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda malam sheikh ahmad salih ahmad ash-shami حفظه الله يتترى حديثا من ذا الله صلى الله عليه وسلم لذا ما نذرت واتونا أمهات كتب السنة ما بنبنت الله يساك مشتع الخير هذا متعشي بابي نبو مشاهد أتكين كتاب الإسلام والإيمان عندما لا يتشي باب باب حلاوة الإيمان وشعبه باب حلاوة الإيمان وشعبه babun da yake bayani akan zakin imani wa shu'abihi da kuma sassa ko rassan imani malam yace al-anasin anin nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama qala salatun man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وأن حديثي بخاري ده مسلم ليس كرويت وشي ده صحابي أنا استمالك الله أبنجي يقارى مسيدا أنا تيتشي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ده من ذا الله رادا منشي استبتع قريشي قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي ثلاث ابو اكو معنى ثلاث خصال دبيو كو حالايه غدا اكو من كن فيه دو وند سيكي تاره دشي wannan dabi'u wajada halawatal iman ya samu dadin imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma na daya shine zama yafi son Allah da manzon Allah fiye da wani abu wanda ba su ba wa ayu hibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah nabiyu shine ya kaunaci duk wanda zai kaunata ya zama don Allah yake kaunashi wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar ya zama kuma yana kin kafirci yana tsoro yana kaffa kaffa da kafirci kamar yadda yake jin tsoro yake kyama yake kaffa kaffa da ya shiga wuta wannan hadisi kamar yadda malai ya kawo shi anan ya mishi babi da suna halawatul iman haka imam al-bukhari ya mishi wannan babi shi ma babu halawatul iman a cikin kitabul iman na sahih al-bukhari kuma ya kawo wannan hadisi hadisin yana nuni zuwa ga wasu dabi'u guda uku ne wadanda suke haifar da abin da ake cewa kamalul iman wannan suna nuna cikar imani ba wai aslul imani ba da aka ce aslul imani shine mafi karancin abinda mutum zai samu ya zama musulmi shine aslul iman akwai kuma kamala imani ya cika ya tumbatsa to wanda duk imanin shi ya cika ya tumbatsa zai ya samu wannan abuwa guda uku salasun da yake mun ji cewa salasu khisal wato wasu halaye guda uku man kunna fi wannan kana tamma ce bata bukatar ismi da khabari ma'ana man asbahana ma'ahu duk wanda ya wayi gari ya samu daya daga cikin waɗannan halayen su uku suka hadu suka zama halayen shi dabi'arsa ya samu daya daga cikin sifofi na kamala ta imani dan yake nufi da halawatul iman malamin su kokarin su fahimci me annabi sallallahu alaihi wasallam yake da halawatul yake nufi da halawatul iman daga cikin maganganun da suka yi cewa shi imani me ake nufi da jin dadin imani wasu suka ce ma'anarsa istilzadu ta'at ya zama idan kana yin aikin da'a kana jin dadin sa
da abin da kake yi kana jin dadi yana lalle kana son abu ba maka ikrahi ba shine yanzu ma kana yin da'a da jin dadi din da kake ibada sallah biyayya iyaye azumi kaje aikin haji kana fitar da zakka kana karatun alqur'ani kana fadan gaskiya yanzu ma kana fada da dibin nafsi shine halawatul iman ko kuma ya zama kamar da suka fada suka ce tahammulul mashaq fi amalit ta'a wahalhalin da suke cikin ayyukan da'a ya zama baka jin wahala wahalar da ke cikin azumi ta yunwa wahalar da ke cikin wato cin halal wahalar da ke cikin fadan gaskiya wahalar da ke cikin sallar dare wahalar da ke cikin dauka ka bayar sadaka da kyauta da sada zumunci da ciyar da iyalai da ciyar da talakawa waɗannan abubuwa ne duka waɗanda ɗabi'arsu suna da wahala shedan zai dinga sa maka wani damuwa da wani kunci idan zaka bayar in ka tashi zaka yi sallah da dare ka ji jikinka da nauyi amma da haka ka daure kai to wannan dauriyar da mutum yake yi suka ce ita ce take nuna halawatul iman wasu kuma suka ce isaru amalid dunya ala amalil akhirah ya za a gane mutum yana da halawatul iman shine ka ga cewa aikin lahira yafi muhimmanci a wurin ka da aikin duniya kafin ka gane ka ciyar da kuruciyarka da lafiyarka da dukiyarka da mukaminka da fade a jinka kafi so ka ciyar da shi dan daga lahirarka fiye da ciyar da waɗannan abubuwa dan daga duniyarka to wannan ma tana daga cikin alama ta halawatul iman a ƙashin gaskiya isarul akhirah ala duniya isaru amalin akhira ala amalin duniya waɗannan dukkanin suna nuna halawatul iman to sai mu dauki kowane ɗaya daga cikin su me yake nufi ya zama Allah da manzon Allah kafi so fiye da kowa son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi shine fifita su akan iyayenka da ƴaƴanka da sana'arka da dukiyarka da ra'ayinka da tunaninka da mutanen garinku duka ka gabatar da kaunar Allah da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su ya za gane haka shine bimtithalil awamir wajtinabin nawahi kokarin kwatanta aikin alkhairi wanda Allah ya umarni da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi da kuma guje ma aiki na ainihin hani gaba daya war riba bima qadara da yadda da kaddara Allah yana daga cikin alama kana kaunar Allah da abin da Allah ya kaddara maka na jarabawa abin da Allah ya kaddara maka na wani ibtila'i ko na asara ko da lauci ko rashin lafiya ko wata damuwa ya zama ka amsa da hannu bibbiyu ka yadda baka tazammur baka complain baka nuna cewa kai Allah bai kyauta maka ba baka tunanin me yasa Allah ya maka haka wannan na cikin alama san Allah sannan da kuma wato daukan mubahat gurgudan iko duk abin da Allah ya haramta maka shi to kai shi gurgudan bukata kada kai al-istirsalu fil mubahat domin al-istirsalu fil mubahat wato ka zake wajen biye ma abin da ya halarta ci da sha da sutura da abin hawa da wajen kwanciya da auratayya da tara dukiya in ka zake a cikin su suna iya raba ka da kaunar Allah na fatan fahimci wannan to wannan ma yana daga cikin alamun da za a gane mutum yana kaunar Allah da haka kowa zai dinga aunawa ya ga a wani janibi yake wajen kaunar Allah subhanahu wataala da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka ce halawa din ba'amul iman kamar yadda muka ji kenan waɗannan ayyuka idan mutum yana yin su yana jin dadin yin zai ji dadin imani wanda kuma yake yin su baya jin dadin su ko kuma saboda rashin jin daɗin ya ma kasa yi alama ne akan lalle bai da wannan daɗin imanin tare da shi sai malamai suka ce kwatankwace shi kamar abinci ne iri guda mai daɗi amma mara lafiya idan ya ci zai ji bai da daɗi lafiyayye mutum ya ci abincin zai ce wannan abinci ya yi daɗi mara lafiya kuma zai kasa ci saboda baya jin daɗin to kwatankwacin mumini kenan da yake aikin alkhairi yake jin daɗi kamar kwatankwacin wancan lafiyayyen kwatankwacin munafiki ko kafiri wanda bai yi aikin alkhairi in kuma har yayi ya ji kunci to shine kaman kwatankwacin mara lafiya wanda baya jin dadin abinci mai dadi kamar yadda mara lafiya yau da gobe yake warkewa ya fara iya cin abinci haka mai aikin wato barna in yi kokari ya gyara sai ya fara jin dadin aikin barnan shi sai Imam Bukhari a cikin babun da yake yace babu halawatul iman sai kawo aya fadin Allah kafin ya fada wannan hadisi alam tara kaifa zarballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farquha fis sama kalma mai dadi kalmar la ilaha illallah kwatan kucinta kamar lafiyayyen bishiya ne mai ayyuka ce lafiyayya tana da tushe mai kyau kuma tana da rassa a sama ita kuma aka tunta aka kwatan kuce da cewa wa matsal shajaratin khabithatin kalmatin khabithatin shajaratin khabithatin tsu sarmi fawqa al-ard maraha min qara kwatan kucin wato mummunar kalma kalmar kafirci kamar kwatan kucin mutacciyar bishiya ne wanda an ga an tuge ta daga kasa ba ta da tabbas wannan cikin sunci Ibrahim kenan go kaga wannan ya nuna kwatance Imam Bukhari ya isharar zuwa ga wannan kwatancen cewa abu daya yana iya zama mai kyau ga wani shi ne idan yana da imani wani kuma ya gani shi mara kyau idan bai da imani daga da cikin alama da zaka gane kana da zaƙin imani kaga kana son ayyukan alkhairi kana son mutane masu aikata alkhairi in kana aikata alkhairi kana jin dadi kana da hakuri da kaddara Allah kana gabatar da doka Allah akan taka dokar da naka ra'ayi wannan shine abu na farko kenan wa ayu shibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah yana ma duk mutumin da zai kaunace shi to yana kaunatar shi ne don Allah wannan ana magana akan al mahabbatu diniya ne to malamai suna raba mahabba zuwa gida gida akwai al mahabbat diniya ita ce wannan ita ce mafi muhimmanci kauna ta addini take hada mu'minai idan mutum ya musulunta yau sai ga duk mu'minai suna kaunar shi sun ga ya zama dan uwa za su share komai nasu da shi to wannan ita ce al-mahabbar diniya idan ma ka ji labarin wani mumini a wuri waje duka duka kauna shi ko da ba ku yi zamani daya ba ko da ba irin kabilar ku daya ko jinsin ku daya ba ko da ba ku a tunanin gamuwa da juna kamar da Allah ya bada labari walladina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman duk inda mumini yake haka yake mai ɗan uwan shi mai fatan alkhairi to wannan san juna din na imani shine ɗaya daga cikin nau'in mahabba akwai wanda ba ita ba akwai almahabba wanda take wato mahabbatu ta'alu idan kun yi iri ɗaya da mutum akan wani abu da ya haɗa ku sai ku ko su junan irin sana'ar ku ɗaya duk inda mutum yake sana'a iri kaza in ya gome da mai irin wannan sana'a zai ga dan uwan shi idan kai soja ne kaga soja kaga dan uwa haka lauya in ya ga lauya haka likita in ya ga likita haka alramma in ya ga dan uwan shi alramma kowa suna tsoratar juna ko da kun ga mure a wani gari sai kuka samu labarin cewa ai kun fito gari daya sai ga kun kaura su juna kun yi kusa da juna ko ka samu labarin juna cewa kun yi makaranta a gari daya ko kun san malami guda da ya karantar a wata jami'a ko a wani gari sai kaga wannan dai abin yana ya hada kusanci zuwa gare ku to wannan ta'aluf ne saboda al-arwahu junudun mujallada akwai al-mahabba wanda asalin tana koma ne ga sha'awa in ta tsakanin dan namiji da mace to wannan ita kuma ba ta da ma'auni kisa ba aka halarta wa dan namiji musulmi yana iya kaunatar kirista ya aure ta kaga inda a wannan babin ne to da za ta bi da imani domin yanzu ba yana santa dan Allah bane hasali mai ita ba ta san Allah ba tana cewa Allah uku ne amma Allah ya halarta mishi ya aure ta saboda wata maslaha to banda wannan wannan ba a auna ta da so na addini shi sai zaka ga mutane da dama an wanda ce yana son wata sai su ga dan me zai so wannan ko dan me zaka so shi su suna ganin bai dace su so juna ba tayi su ma ba su san abin da suke son junan su ina fata mun fahimci wannan Ibn Qayyim ya magana akan su kala daban-daban a wurare da dama kamar cikin Madarijus Salikina da cikin abin nan al-fawaid badailul fawaid insha Allah to na biyu kenan al-mahabba ad-diniya ka so mutun don Allah ma'ana saboda abinda yake da shi na alaƙar sa da addinin Allah ko nagartarsa ko san shi ga ibada ko yadda yake taimakon addini ko yadda yake kula da haƙoƙin addini sai ka ji kana san shi saboda wannan to wannan ma daga cikin alamatul iman alamatu halawatul iman sannan kuma wa an yakraha an ya'ula ila al-kufri ya zama kana kyamar duk wani abu da zai mai da kai zuwa ga kafirci kamar da kake kyamar ka mutu a saka a wuta waɗannan za ka yi ɗaukar mafhumin mukhalafa ɗinsu kenan duk wanda bai da waɗannan babu irin wannan imanin tare da shi amma kamar da muka ambata tayyu yana da aslul iman tayyu yana da aslul imani koda bai da kamalul iman wanda wannan hadisin suke bayyanawa wannan hadisin na nuni zuwa ga cewa imani wani abu ne da ake tattale shi kin ma'ana zaka dinga checking din imaninka kana ganin kana aunawa da waɗannan sikelin ko kana san wato Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da duk wani abu sai ka dinga take ko kana kaunar mutane saboda kaunar da suke wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kana kyamar duk wani abu na kafirci baka so ka koma cikin sa sai ka dinga take din waɗannan malamin yace an al-Abbasi ibn Abdul Muttalib annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama يقول ذات طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم العباس ابن عبد المطلب كاو من ذن الله صلى الله عليه وسلم لن هو ما يكون من ذن الله صلى الله عليه وسلم يعني لك تكين واتو بفن من ذن الله صلى الله عليه وسلم بدابي ورن نسك مسلمت العباس دوكما حمزة لن عبد المطلب شيئا دا يامت دوري ya mutu a yakin Uhud yayi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine sayyidu shuhada radiyallahu anhu warda amma shi Abbas ya rai har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasalima da shi da ɗansa al-Fadl da sayyidina Ali radiyallahu anhu ko kuma da Zaid ibn Thabit bisa wata riwaya shine suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka Abbas yana daga cikin wanda basu musulunta da wuri ba saboda wata maslaha ta shi amma tun yana kafiri ya kasance yana ainihin wato taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya gana da mutanen Madina a bai'atul Aqaba al-ula a lokacin kowa yana tsoron a ganshi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mishi ba komai ya ce ma Abbas ya ce mishi ba komai mu je ni zan raka ka ya je da ya raka shi ya je kuma ya masu mutanen Madina magana cewa ya ku banu Najjar da yakubanu abdiddar da kuka taho daga Madina kuna ganin wai mu mun kasa kare Muhammad ne ba mu kasa kare shi ba ba mu kasa kare dan dan uwan mu ba ku sani dan haka ba mu gayyace ku ku zo ku tafi da shi ba kar ku dauka wai saboda mun kasa ne amma tunda kun ce za ku iya muna ganin wannan ma kirki yin nuna musu cewa kar su dauka gazawar banu Hashim da banu Abdul Muttalib sannan kuma haka ya bar matarsa Ummul Fadl da ayyan shi duka suka musulunta bai takura musu ba su sa daga cikin mustada'afina amma shi dai bai musulunta ba da gaskiya bane yana shi musulunta kuma saboda musulunci yana kyamar wasu abubuwa da shi kuma yana yin su yana gani da yin shi zai iya takura domin babban attajiri ne a Makka wanda yake bada bashi da ruwa to wannan ya daga cikin abin da ya akkara shi daga musulunta da kuma matsayin shi a cikin garin Makka ya daga cikin ƴan majalisar darin Nadwa tare da su Abu Sufyan da su Abu Jahl da sauran waɗannan manyan kafirai su ne dattawan Makka haka wannan yasa bai shiga musulunci da wuri ba amma bai taɓa yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makirci ba kuma lokacin ma da aka zo aka ce an yi yaki a ainihin wato Khaibara aka zo da wata isha'a wani Al-Hajjaj ibn Minhal sorry ramatu sunan mahaifinsa Al-Hajjaj ne zai sunansa ya zo da labarin zuwa garin Makka cewa ai an ma kashe sahabbai da wani an kashe su kuma ma Yahudawa sun kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana nan a hannunsa matsayin fursuna za su zo su siye muku da shi kuma mutanen Makka ku biya su kuɗaɗe masu yawa duk abin da gwada maku musu shi kuma ya zo faɗa wannan magana ne saboda yana da dukiya a Makka ya musulunta yana so ya samu ya kwashe dukiyar shi ta daita aka samu labarin ya musulunta za a kwace mai dukiya to wannan labarin da aka bayar Abbas bai iya bacci ba daka tsakar dare ta fi gidan mutumin nan yace ka je ka gaya mana gaskiyar labarin nan me ya faru yace me to kaka damu kaji amma kaka gaya wa kowa tana da kwana uku ita tara duke shi ya kara gaba sannan Abbas yabo ya gaya musu cewa ai duk abin da aka faɗa ba haka bane sallallahu alaihi wa sallam sun ci nasara a Khaibara kuma suna ma hanyar koma Madina to haka nan kuma a mawaqif da dama kaga dai bai zo Badar ba da zuwa yakin Badar ya shiga cikin sojoji aka yake shi saboda ba zai iya zuwa ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake shi daga nan mutanen Makka suka fara wari shi suna nuna mishi wariya har zuwa kan da ya musulunta kuma dai musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da girmama shi har yana ce ma Umar ma wata rana kai Umar baka san cewa dan uwan baban mutum baban shi bane ya kake ma Abbas wani irin gani-gani haka saboda wani dan sa'in sa da ya shiga tsakanin Abbas da ainihin Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da aka yi fatuhu makka aka samu dukiya mai yawa dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bada bayani a aikin hajjin bankwana cewa duk wata riba ya ruburguga ta duk wani bashi da ake bin mutum ya ci bashin kuɗi dinari 100 amma suna ta hauhawa sun koma dinari 1000 sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruguza wannan riba kowa ya biya asalin bashin da ake mishi daga shi kuma Abbas duka duke shi irin wannan duke ce daga da aka zo da aka soke kuɗin ruwa da yake bin mutane sai zama bai da kuɗin shi sun lalace sai Annabi ya ce mishi idan ka ji labarin an kawo mana dukiya sai ka zo sai a baka replacement kuɗin halas shine fa da ya ji labarin an kawo ya taho da sauri sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dana na ji an ce an kawo dukiya ne ya ce kwarai ko baba ce to a bani Annabi ya ce mishi to diba ga dan dibi da kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi ka san babban tsohon attajiri san kuɗi ba zai rufe irin yadda kai yanzu aka baka wata kyauta sai ka iya suma ma in aka baka wani check da ka daga ka ga miliyan 50 suma za ka yi kawai da za ka yi ita don baka san ma za ka yi ita ba to Abbas bai ɗage mayafin shi ya dinga ɗiban kuɗin nan zinariya ce ya dinga jidawa yadda Annabi yana kallon shi bici bashi ta tafi a saukewa sai da ya gama abin nan ya ɗaga ya ji tafi ƙarfin ba zai ɗagawa ba sai ce ta kama mun mana ɗaga ya ce ba za a kama maka ba ka ɗaga da kanka ki to ka ce waɗannan da suke zaune su kama mun Annabi ya ce ka dai ɗauki iya ƙarfinka kawai yana ji yana gangi dole ya rage dukiyar wato maza sai sun yana namishi cewa haɗama ba ta da amfani kuma yana ba shi uzurin cewa ya saba da kuɗi a da duk mutumin da ya sabo da abu in ya gan shi sun san juna da haka Abbas ya ɗauki iya wannan dukiyar da ta samu ya koma gida Allah ya taimake shi ya dawo da arzikin shi musulunci shi ya kyautata kuma ya bar ƴaƴa da zuriya a musulunci wanda suka kafa daula ita ce daula Abbasiya ɗaya daga cikin manya-manyan daularin duniya jikokin shi ne suka kafa ta suka faru su Abu Ja'far al-Mansur jikokin shi ne ta hanyar Abdullahi dan Abbas ƴaƴan shi akwai su Abdullahi din akwai Fadlu akwai Usmu da makamantansu babban sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda manzo Allah yana girmama shi kwarai da gaske to shine yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za ka ta'amali imani marradiya billahi rabban wanda di ya yadda da Allah matsayin ubangiji wa bil islami dinan ya yadda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin rasula ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo manzo Allah yace za ka ta'amali imani to wannan ya dandani zakin musulunci ya dandani zakin imani duk wanda ya haka wannan riwaya ce ta Imam Muslim tana na a farkon Muslim cikin kitabul iman ma'ana mutum ya ji cewa ya yarda da Allah shine ubangijinsa kuma musulunci shine addininsa sannan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabinsa wannan ya samu imani mai dadi ya ji dandanan imanin a cikin zuciyarsa to kamar yadda muka ambata dandanan ba wai abin da zaka ji zakin shi ne a baki kamar zakin magi ko mangoro ko suga ba a zuciya ake jinsa ka ji zuciyarka ta natsu da abu ta yadda baka kokonto baka da'in ja baka shishigi wajen cewa baka yadda da kaza ba bayan Allah ya yadda da shi baka yin kokarin ciwa Annabi gyara ko yi mishi tsaurin ido ko kin yadda da sunnar shi da daukar ra'ayin wasu ka ajin sunnar sa irin wannan in ka samu haka to ka gode wa Allah lalle ka samu imani Allah ka samu imani وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان ونقم هذا أبو هريرة الله يكارى مسيدا حديثين دقى صحابنا دقى عينه ولا نمع لديه دابي بخاري دا مسلم ذكر نفسه سنفتدش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكي تشوى الإيمان بضع وستون شعبة إيماني 60 da wani abu ne reshe 60 da wani abu ne wal haya'u shu'batun min al iman kunya reshe ce daga cikin rassan imani akwai riwaya Imam Muslim ta dace cewa bid'un wa 70 aw bid'un wa 60 da taraddudi 60 da wani abu ko 70 da wani abu haka na ashabu sunan al imam Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i suka rawaito shi da wannan riwaya irin ta Muslim amma su alafazinsu sai suka ce bid'un wa sab'una babu taraddudi kaga an samu mai bid'un wa sittuna 60 da wani abu akwai da aka ce kuma 70 da wani abu akwai da aka ce kuma 60 ko 70 da wani abu da haka malamai suka yi ta kokarin su fahimci me yasa aka yi wannan taraddudi wasu malamai kamar Imam Ibn Salahi ya rinjayar da cewa 60 da wani abu ne saboda dai dole 60 da wani abu sai ta samu sannan a samu 70 da wani abu kiga za ka a tsaya a 60 da wani abu sannan shi kuma abin nan Imam Ibn Mulakin shi kuma yace yana ganin 70 da wani abu ne haka Ibn Rawiya ma a can baya saboda riwayar Bukhari abin riwayar Imam Muslim wanda ta gode taraddudi kaga ta samu ita ragowar dab dinta yayi kasa amma riwayar ashabu sunan tace 70 da wani abu ta zo da ziyada ta ƙara wani abu akan wannan ziyarar tsika ko makbulat shi da aka ci suka karkata zuwa ga 70 da wani abu ina fata mun fahimci wannan al-Imam al-Baihaqi Allah ya ƙara masa rahama ya da littafi mashhurin littafi mai suna شعب الإيمان كتاب شعب الإيمان والذي تترو يقول أن تترو حديثي تسوك بيّن ميّد ميّد رسم الإيمان لا مضم جمع قناعك أبونا كنبي ده شعب شيني كتع ريشي كواني فوشن كواني خصلة وتتبيع دقات كن نبي أن دسوسك ولا إيمان كابون الإمام البيهكي أقوي wani malami mai suna Abu Abdullahi Al-Halimi shi ya fara yin wannan aikin bayaki ma ya gina nashi littafin ne akai haka Ibn Hibbana yana da littafi akan irin wannan mas'ala abin da ya faru shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi rashin imanin yace rashin imani guda kaza ne bai littafa su ba hadisin na nuni zuwa ga cewa imani akwai ayyuka a cikin sa akwai kuma maganganu kuma a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a alaha mafi tsoro ruwan rassan imani kalimatu la ilaha illallah fadin la ilaha illallah shine mafi tsoro ruwa a cikin abin nan wato a cikin rassan imani kaga shi magana ne sannan shi kuma wannan da aka ce mafi karancin sa cire datti daga kan hanya cire datti daga kan hanya abinda mutane suke rainawa jama'a al-Imam Muslim ya rawaito wani hadisi akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ga wani gida a aljanna na musamman da Allah ya tanada ga mutumin da yake cire datti daga kan hanya wani abu da fitar da mutane sawa'un bola ce ko kaya ce ko fashasshiyar kwalba ko duk wani abu da ya fitar da mutane da warinsa ko da kaifinsa ko da abin nan zafinsa to sai ka cire shi daga kan hanya da nufin kana aiki ne na imani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce kunya ita ma reshe ne na imani to ka ga guda uku kai aka mata hadisin ke alaha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imaratul aba an at-tariq sannan kuma aka ambato na tsaka tsaki shine kunya abinda yake nufi da kunya wanda take matsayin shubatul iman ala shine kunya wacce ke haifar da kawaici kawaici shi ake nufi domin wasu hadisan su zo da magana akan kunya da wata ma'ana daban kaman Aisha ne take cewa alherin Allah ya kai ga mutanen Madina matan Madina wanda kunya ba ta hana su tambaya kan addini haka nan Allah subhanahu wataala ya yabi siffar kunya wacce wato rashin jin kunyar da zai hana ka faɗan gaskiya kuma da kuma da Allah yake cewa menene wata tahayi wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyar gaskiya jin kunya ta hada ka faɗan gaskiya ba ita ce ake yabo a rai wato jin kunya da ta saka jin nauyin yin wani abu koda kana da haƙƙi a kansa irin wanda Abdullahi dan Umar ya bada labari a cikin sahih Bukhari cewa a cikin hadisin nan na tambaya game da dabino da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata bishiya ta yi kama da mumini ɗanta na da ƙanshi ɗanɗanta kuma na da zaƙi sannan bishiyar ta tana da ƙarfi sahabai suka yi ta faɗan wasu bishiyoyi ba su cinka ba wani dan umar shi ya cinka ya ce amma na ki faɗan cewa dabino ce so da ina jin kunyar da tawar da suke wurin su ba su sani ba irin wannan kunyar na kawaici na ɗaga ƙafa na sanin ya kamata na hakuri da dattakushi yake nufi shine wal haya'u shu'batu min al iman kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yafi kowa imani da yafi kowa irin wannan kunya da ga ka ce kunyar sa tafi kunyar ya budurwa wanda ba ta iya shiga cikin mutane ko ta fito ta kan hanya dan haka irin kunya ce da ta saka za ta saka gujewa duk wani abu na kyama ko abun Allah wadare ko abun da in an ji za a ga baka kyauta ba wanda kuma ta zaka zuwa ga aikata abun abun hakuri da nagarta abinda in an ga in ka aikata za a ce kai abincin ki to al-imam at-tirmidhi da tabarani sun rawaito hadisi tabarani a cikin al-awsat daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya bunayya ya kai dana in istata'ta an tusbiha wa tumsi laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al in dai har zaka iya ka wayi gari ka tashi ka kwanta kullun baka jin cutar wani a zuciyarka baka jin cewa ya kamata nayi wa wannan rashin mutunci ko na cuce shi ko na zalunce shi ce to kai kokari kai haka faf'al sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya bunayya wa zalika min sunnati ka zama kana da zuciya wadda bata jin cutar kowa wannan addini ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai Annabi yake cewa man ahabba sunnati faqad ahabbani wanda duk ya kaunaci sunnata to ne yake kauna annabi ya ce man ahabbani kana ma'isil janna wanda duk ya kaunace ni to zai kasance tare da ni a cikin aljanna ta hanyar bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kaunarsa wannan na nuni zuwa ga ma'anar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka ji a wancan hadisin ina fata muna ganewa to waɗancan malaman da suka yi magana akan shu'abul iman abinda suke kokari shine lalubo hadisai da asarai waɗanda suke tabbatar da kaza aikin imani tun daga kan sallah azumi aikin haji sadaka biyayyar iyaye taimakon marayu sanya dukiya a cikin aikin addini jihadi ciyarwa faɗan gaskiya kawaici haƙuri suna nan da yawa dukan su a matsayin shu'abul iman abinda ake so a matsayin ka na musulmi mumini sai kai kokari ka dinga aikata su idan kana aikata su gurgudan aikata su da kake gurgudan karuwar imaninka waɗanda ba za ka iya aikata ba sai ka hakura akwai wanda ba za su yi maka ba wataƙila wani ba zai iya azumi ba ya saba da yawan cin abinci ko yana da rashin lafiya wataƙila wani ba zai iya sadaka ba saboda ba yi da dukiyar sadaka wataƙila wani bai da tilawa alqur'ani zai zauna ya dinga karanta alqur'ani yana sallar dare kaga kowa sai ya duba hudu min al'amali ma tutiquna ka samu aikin da ka san zaka iya kuma kai tayin ta iya rayuwa sai ka samu ka tsira Allah ya tsira ta dubu al-imam ibn al-mulaqqi ya yi ha ila yau ya yi ikhtisar litafin abin al-baihaqi wato abinna al-jami'u li shu'ab al-iman shu'ab al-iman da baihaqi ibn al-mulaqqi wanda ya rasu shekara ta 184 malamin imam ibn hajar ne babban malami ne ya da sharhin tirmidhi da sunan tafai haka na al-imam suyuti shi ma yayi sharhin littafin amin yayi ikhtisarin sa haka na a wannan zamanin mashhur hasan al-salman shi ma yana da wani ikhtisari mai kyau da yayi shu'ab al-iman kuma wannan littafin na shu'ab al-iman yana da cikakken masu muhimmanci musamman ga daliban ilimi wanda mutum zai karanta shi dan ya ci karo da isnadoji da mafitar hadisai daban-daban galibin hadisan ba baki bane kasan su inda dai dalibi ne kai mai sauraron malamai da karatu a cikin littafin hadisi amma za ga ibnu al-imam al-baihaqi na kawo musu isnadoji mabambanta yana fitar da bayani akan illoli sannan yana magana akan wasu masail fiqhiyya domin malami ne kwararren malami Allah ya gafarta mishi malam ya ci gaba da cewa babu hubbin nabi sallallahu alaihi wasallama min al-iman babun da ke bayani akan cewa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana daga cikin imani kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama jama'a imani wanda duk baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bashi da imani Allah ka hanimu daga kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace an alaikum qala nabi sallallahu alaihi wasallama la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin bukhari da muslim daga Anas bin Malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum babu ɗayanku da zai zama yana da imani hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmaina, har sai ya zama ya fi kaunata, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka fi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da walidihi, fiye da mahaifinsa, wa waladihi da ɗansa, wan nasi ajmaina da dukkanin sauran mutane. Haka sai aka yi ta'adili da mutane guda biyu waɗanda a ɗabi'ance ka fi son su fiye da kowa. Aka yi amfani da alwalid, mahaifi. Alwalid a nan ismul jinsi ne, yana nufin namijin, wato mahaifi namiji da mahaifiyar ta mace, dukkansu yana ɗaukar su alwalid. Sannan alwalad, haka nan ɗa, shi ma yana ɗaukar ɗa namiji da ƴa mace. Kamar da Allah yake cewa a abin nan wajen magana gado, za a ba ƴaƴayenku, sai ya ce yusikullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadhil unthayaini, kaga dukkaninsu suna cikin auladikum. To in ka muka zo da ɗabi'a ɗan adam, kowa yana son waɗannan mutanen guda biyu, mahaifi da ɗa. Malamai sun ƙoƙarin su gane meye sirrin gabatar da mahaifi a kan ɗa, wanda kuma a ɗabi'ance mutum ya fi kaffa kaffa da ɗanshi fiye da mahaifinshi, ya fi ji da ɗansa, ya fi ɗaukan abin kan cikin ƙarfi in ya shafi ɗanshi fiye da in ya shafi babansa. Ba haka ba ne? Kamar ka ce ɗabi'anmu ta ɗan adam ta fi nuna ƙauna ga ƴaƴanmu fiye da ainihin wato iyayenmu. Sai wasu malamai suka ce a'a, ba haka ba ne, babu shakka iyaye sun fi ji da ƴaƴansu fiye da yadda ƴaƴa suke ji da iyayensu, amma wannan yana faruwa ne bidafi'i shafaka fiye da dafi'ul hub, yana cakuɗewa ne abu biyu, da so ɗin da kuma tausayi. Saboda yara ƙanana ne kuma ba su da wani kataɓi sai ga iyayensu, shi ko babba galibi ba a cika jin tausayin shi da tausayin yaro ba, sai zama zallar ƙaunarci. Da aka gabatar wanda aka yi a nan saboda wancan abin da aka ambata, yana daga cikin ayyukan imani kula da iyaye fiye da kula da ƴaƴa. Galibi muna kula da ƴaƴanmu, ba mu cika halarto da cewa aikin lada muke yi ba, muna ganin kawai muna yin aiki ne wanda yake responsibility ɗinmu ne kawai a rayuwa, duk da ba akwai ladan, amma ba mu cika halarto da shi a cikin tunaninmu ba. Amma idan muna kula da iyayenmu, to muna jin cewa yanzu ƙurba muke. To da haka shi sa san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kama da irin san iyaye ta fuskar ladan, ko mun gane, fiye da kamar shi da san ƴaƴa. San ƴaƴa ya ɗanyi nesa da aikin lada, wancan ya fi kusa da aikin lada. Shi za ka fara faɗan san iyaye, saboda san iyaye aikin lada ne kai tsaye, kuma duk wanda ba ɗan kirki ba zai yin haka, amma ko mutum manzo yana san yayin shi. To haka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san lada ne, duk mutumin da ba na kirki ba zai so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai in kirki shi ya kai na gaskiya. Kuma duk mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tuciya da wannan so din, cewa wannan wani abu yake wanda yana fatan samun lada a wurin Allah. Amma wanda ke mai yin shi kayan sallah, ya biya musu kuɗin makaranta, ya sai musu keke, ya sai musu kaza, ya musu kaza, bai cika halarto da wannan abu ɗaya aikin lada ba, tare da cewa akwai lada a ciki. Wannan shi ne sirrin da ya sa a gabatar da mahaifi fiye da ƴaƴa a nan. Duk da a ɗabi'ance soyayya da kake ma ƴaƴa ta fi soyayyar da kake nuna wa mahaifa, amma soyayyar mahaifa ta fi kama da aikin alkhairi, aikin da zaka samu ladan shi a lahira fiye da abin da kake ma ƴaƴanka. Wannan shi ne sirrin da za a gabatar, haka malamai suka ce masu sharhi. Sannan kuma da sauran mutane, ma'ana oganka a siyasa, oganka a ofis, malaminka, matarka, wane sirikinka, duk mutanen da suke maka kirki, wanda kake rayuwa a cikinsu, wanda kake ka samu alkhairi ta hanyar su, ai kana ƙaunar su, wanda ya maka hanya ka samu wani abu na alkhairi, sana'a ko aiki ko ya maka wata hanya ta wani buɗi na rayuwa, ko ya koya maka wani kasuwanci, ko kuna zaman mutunci da shi, ko wanda ya maka hanya a sanda hanya ta kulle maka, kamar a ce an kama ka da wani laifi wanda aka zarge ka da shi baka yi ba, idan wani ya zo ya fidda ka ya cece ka daga hannun hukuma, dole za ka ƙaunaci shi. Ko wanda yake kula maka da wani abu naka, amma wanda yake kula maka da dukiyarka, yaranka a kasuwa, ko wanda yake aiki a ƙarƙashinka, ka fuskanci yana da amana ko wanda ka bashi ajiyar wani abu na aminci ya amince maka ko wanda ya tsaya maka a inda aka nemi a zalunce ka duk wannan adabiya sai ka kaunace su ko to duk waɗannan amma kaunar su tana kasa da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lazumin haka shine duk kaunar da kake musu idan suka saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah zaka ku mun gani annan sai mu kula da mahaifinka da danka da malaminka da matarka da duk wani wanda kake ganin girman sa dan ya faɗin magana ka saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya bada hukunci ya saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na annabi zaka ji alamar daga sai kana da annabi kenan sai ka bana shi su ko ba tare da ka musu wulakanci ko rashin mutunci ba ka gwada musu kuskuren da ke cikin nasu in abu mai yiwuwa ne to da aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji wancan hadisin da ne mana isharar zuwa gare shi annabi ya gaya wa Anas cewa wanda bi yake so na ya bi sunna ta to yana so ne wanda ku bi sunna ta to zai zama yana tare da ni a aljanna shi sa Anas yake cewa mutun da mun san muna san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi faɗo wannan magana muke jin dadi zamu zo mu ji magana a hadisin yana cewa a can gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almar'u ma'a man ahabba yana can a gaba zai kawo mana shi Allah yake tunda annabi faɗa haka almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama yake muka ta jin dadi dan suna tsammanin tunda su kananan yara ne ba su kai sun kawo ba ba su da dangantaka ta dini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun rabu da shi a duniya shikenan a lahira ba za su zo kusa da shi ba saboda matsayin shi amma sai annabi ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama Allah yake tunda mun tabbatar da mu ko muna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga ran sai hankalin mu ya kwanta muka san cewa lalle a lahira ma za mu kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan kenan sai mu bar mu magana akan wasu daga cikin alamat na kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu dinga aunawa da yadda muke malami sai kokari su bayyana su al-imam al-qadi iyab al-yahsibi rahmatullahi alaihi kitabun shi ash-shifa ash-shifa bi wafa'i huquqil mustafa a cikin magana akan waɗannan matsayin da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladan da ke cikin ta da yadda ake gane abun mamaki kuma abun ban sha'awa a cikin dukkanin ababen da ya lissafa wanda da su ake gane kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abubuwan da mutane suke gani yanzu cewa su ne kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su mutane za su ga dauka yi annabi waka da yin maulidi da faɗan wasu siffofi da ba haka suke ba a danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sa dauka wannan shine kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko alqadi iya dibi da safa wannan ba ba sa ciki kwata kwata hadari ko da ishara da ishara cewa maulidi kaunar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba balan sana a ce wanda baya yi maki manzo Allah ne da ka babu baya daga cikin alamun kauna wanda malamai suka lissafa wasu ne daga baya suka kirkiro shi kuma da karfin tsiyaci zai su ba shi wani recognition da haka wannan wani rikici ne tsakankanin su da mala'iku masu rubutun lada domin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara ya ce kaza ga ladan shi kaza ga ladan shi kaza ga ladan shi kai kuma daga baya ka zo ka ce ni kuma ina son wannan abin shi ma sai ya zama cikin lissafin lada gaskiya saboda Allah kaga kana baya cikin makin cikin din na mala'iku bai ciki da ka in zaka shekara 1000 kana shi baka da lada abinda ba a ce kai ba in kai ina za ka malar da ba baya ciki kwatan kwatan ka shine mutumin da zai jarabawa ana yin physics ya kama amsa tambayoyin chemistry ya cika booklet ya je baya haka sai ya fada kuma yace ai wallahi ya cika booklet shi ba duka ya tsarke komai da an go an duba sai aka ce ai ba abinda kake kai ba kallalan ma ya tafi ma amara da ka matsala ce mai sauki duk abinda zaka yi da sunan ibada yi kokari ka samu mishi basis cewa wanda aka turo ya zo ya ce ai ibada ya ce ai kuma yadda kake yi haka ya ce ai saura kuma ka bawa wanda suke magana kayan shi ya kuma ka zama lafiya daga cikin wato ababan da suke nuna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wato an-nusra li sunnati an-nusra li sunna taimakon sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da zaka iya shine kaje ana al'amarin ne shafi sunna wato tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kana gaba gaba wajen duk irin taimakon da zaka iba wannan harka da jininka da rayuwarka da tunaninka da iliminka da dukiyarka da iya zancenka da duk abin da zaka iya ka taimaki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malami suka ce ittiba'u aqwalihi wa af'ali bin ayyukan ta da maganganunsa Abdullahi dan Umar ya kasance yana da jaraba wajen bin ayyuka da maganganun Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce har ma zaka dinga tsammanin kamar ko bai da hankali. Saboda in ya ji labarin ga wani wuri da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tsayawa yayin tahara, to shi man ya zo wurin sai ya je ya tsuguna ya tahara. Ko bai jin fitsari da je tsuguna wajen. Idan Annabi ya taba yin bacci a gindin wata bishiya in ya zo wurin sai ya yi baccin. Ba zai wuce ba sai ya yi wannan baccin ko bai jin bacci. Har ana ganin kamar ko ya motsi ne saboda bibiyar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka ya kamata ka zama dan gani kashenin sunna. Duk abin da aka ce maka sunna ne ya tabbata, ka yi kokari ka ga kai shi. Haka salat suke. Sannan imtithalu amrihi wa jitinabu nahyi. Kwatanta umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da kuma guje ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Duk abin da aka ce Annabi ya ce ayi, to ka kwatanta. Ka yi kokari ka ga kai shi. Duk abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, to ka bar shi gaba ki daya. Sannan at-ta'addub bi adabihi fi usrihi wa yusrihi. Ka tabi'antu da al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kisa al-Imam al-Imam Ibn al-Qayyim al-Tajmi suna Zadul Ma'ad fi hadi khair al-ibad. Tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lissafawa. Irin tabi'ar da aka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita game da hulɗar shi da mutane, game da zaman lafiya, game da ciniki, game da yaƙi, haƙuri, zamantakewa, aure, komai ka dinga neman ina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, sai ka kwatanta aikata shi. Sannan at-ta'addub bi adabi da zuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce hatta ababan da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so wanda suka shafi rayuwarsa, to sahabbai zaka ga suna nacewa san abu. Ana ce yake cewa da baya san kabewa, amma tunda aka taba yin wani abinci aka yi kamar fate da kabewa, yaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsintsinkan kabewa yana ci, daga nan shi ma yace ya fara san kabewa. Haka zo ana ce mishi Abu Hamza, kamar kace mayan kabewa. Saboda haka nan kuma dinga dauka ta yana garka yana ci. Wato duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so suna san shi, duk abin da yake rubuta da shi suna rubuta da shi. Idan aka gane wannan, yanzu mu kuma a rayuwar da muke, mutane idan suna son wani celebrity, kawai dan wasan Hausa ne ko dan kwallo ko dan wasan dambe ko wane ne, zaka ga mutane suna bin al'adar rayuwarsa, su sawo kansu sunan shi, ko muka mutane wasu sami sunan shi, su dinga sawo dan shi a wayoyinsu, waƙar da aka mai ita ce ringinta dinsu, dan siyasa ne ko dan kaza ko dan kaza. Sannan kuma akwai waɗanda ma irin hairstyle ɗin shi da rigunan su, irin rigunan shi dai rigar da ya dinka ya saka ta zama style ɗin su, wannan alama ce ta mahabba. Ku kai a matsayin ka na musulmi ahlus sunna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata kai wannan irin mahabba ne. Ka dinga ta'addubi irin kayan da yake sakawa, irin turare da yake sakawa, irin abin da yake yi, kar ka sake ka kyamaci wani abu wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so. Hadda har inda za a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kaza, malamai suka ce koda kai a dabi'a baka son wannan abu, to haramun ne a lokacin kake kai ni ko wallahi bana son wannan abu, kana faɗa haka zaka iya ridda. Dan yanzu kuma kana attacking din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Misali yanzu sai yu a dabi'a ka baka son kabewa, amma tunda yanzu aka ce Annabi yana so, ko ba zaka iya so ba ko, to sai ka shi. Saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son naman akuya, ko da kai baka cin naman akuya, yana son musamman cinya ta gaba karfata. Wataƙila ko da dabi'a shi baya son naman akuya, to in haka nan ne kace baka son naman akuya babu laifi. Amma ran da kaje an ce Annabi ba yana so, to kai sai kai shiru. Saboda yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani abu ne da ya shafi janibinsa. Babu shakka duk wani wanda ya kwana a gidan musulunci yana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wani mutum sai zai da bai kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda aka sha bamban shine da mutane suke mu'amalar ta kaunar. To abin da ya kamata mu gane shine ita kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallam addini ce. Duk abin da yake addini kuma baka da yancin ka yi shi yadda kake so. Abin da zaka yi shine sai ka duba me shari'a ta ce game da shi. Shine wannan abun da muke ambato na ainihin alamudin. Sannan kaunar masu kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ahlul baiti, iyalan shi, matan gidansa, sahabbansa, malaman sunna da duk wani wanda aka san ya shahara a matsayin mai kauna ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da duk mabiyan sunna sai ka kaunace su. Sannan kuma ka zama kana shirye da ka bada fansar rayuwarka da komai naka a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zamu zo mu ji hadisi gaba da annabi zai yaba wa wasu mutane yace waɗanda suke suna shirye su asara komai dan shi dan kawai su gan shi sannan a azabu an shari'ati karkadewa shari'arsa duk wani kura da aka zuba mata kana da ilimin da zaka yi wannan ko karfin mulki da zaka yi haka sannan wa qamdu mukhalifi da kuma kariye kashin bayan masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka taimaki su karka ba su agaji yan bid'a da batattu da wanda suke kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama kana kin su kana fata ga cewa ka kaune su wannan sa da gaskiya da malamai suke lissafawa a matsayin wato alamu na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jumullance su gaba ɗaya su ce shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bayyana ne a cikin biyayyarsa wani abu daga cikin alamun kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yi mata salati yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yana alamta kaunarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son abin salatin nan ya ambata da haka kisa malaman hadisi ake kallon su a matsayin tawagar mutane da suka fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan su ba suna tsara wurdi ne na salati ba amma duk zama idan suka zauna a majalisi to babu abin da za su ambata kamar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne hadisi duk inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a mai salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fita ya zauna ya gani ya ce an ce mai kaza duk inda ambatan shi ya gitta to zai gitta ne tare da salati gare shi sallallahu alaihi wasallam da haka babu wata fi'a ta mutane da suka kai malaman hadisi yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayan ya ci gaba da cewa wa an abdullah ibn hisham qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirun bi yadi umar ibn al-khattab mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da hannun umar dan khattab Allah ya kara masa yadda fa qala lahu umar sai umar yace ya rasulullah anta la anta ahabbu an-nas ilayya la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi na fi son ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da komai in banda kai in banda kaina wato kai you are second to only myself kin ina son kaina ne kadai fiye da kai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la ce ba haka bane wallazi nafsi bi yadi na rantse maka da Allah da raina ke hannunsa so yake ka bata cika ba imanin ka yana girgidi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi imanin ka ba zai zama ya cika ba kai Umar ya zama na kafi kauna ta fiye da kan kanka fa qala lahu umar daga baya bayan da umar ya je gida yayi tunani yayi shawara sai dawo ya ce fa innahu al'ana yanda nayi shawara ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lalle na gane cewa wajibi ne kaunace ka fiye da kan kaina kuma na fi kauna ka fiye da kan kaina la anta ahabbu ilayya min nafsi na fi son ka fiye da kaina fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mishi al'ana ya umar yanzu ne imaninka ya cika wannan yana nuni zuwa ga kari akan wadancan min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina sai ka kara da min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kanka fiye da iyayenka fiye da ƴaƴanka fiye da dukkanin mutanen duniya sannan imaninka ya zama mai kyau wannan bukhari ya ruwaito shi dan haka wannan hadisin na nuni zuwa ga zaka iya tafakkuri game da kaunar ka tsaya ka lissafa ka gane dan ka gane lazuminta yanzu wannan yana nufin Umar dan Khattab zai iya sarrafa da rayuwarsa zai iya hakura da ra'ayinsa zai iya hakura da jin dadin shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi na gaba da komai da kowa a wurin shi wa an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayat abu hurairah yake cewa inna man ashadda man min ashaddi ummati li hubban daga cikin wanda suka fi kaunata cikin mutane na cikin al'ummata nasun yakununa ba'd wasu mutane da za a yi a bayana akunu ahabba ilayhim yawaddu ahaduhum law ra'ani bi alihi wa malihi sai zai iya bada inda zai samu a ce ga wani gida da ake shiga a gaban zalla sallallahu alaihi wasallam zai iya bada gate pass a ce sai ya bada duka dukiyarsa ya je sai da iyalan shi duka ya kawo kuɗi ko ya kawo su sun zama bayi duk abin da ya mallaka ya koma kamar yadda uwarsa ta haife shi saboda talauci in ka ji cewa ba za ka yi haka ba ko to baka cikin wadannan mutane akwai wanda yake jin cewa ba zai yi haka ba da akwai ba na ji akwai musulmi da zai ce to dai duba da ya manzo Allah ba wanda zai ce haka sai dai ba musulmi ba ne saboda wannan abin gabaki ɗaya bai kai maka komai ba har sai zuwa ga galibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka gane falalar su sahabbai su sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci abinci da shi sun yi tafiya sun yi zaman gida sun yi surkutaka sun tambaye shi ya ba su amsa sun yi karatu ya sa musu albarka ya musu adda alheri Allah ya saukar da ayoyi ya ba shi labari game da su sun kamar da wani tabi yake ce ma wani sahabi yace wannan hannun naka ya taba gaisawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace farka shi dan Allah ba na hannun nan sun banta hannun da ya taba gaisawa da manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik gashi ne yake da shi da aka wa annabi aski a aikin haji da aka aski gashi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye gidin da gashin sai ba mujo uwa Anas shine Abu Talha to wannan gashi ne sai Anas da suka gada to kuma tana Annabi ya je gidansa ya taje kanshi ya taje wanda ya makale a kun sai suka asa sai suka cire da cikin kudin sai suka samu wani kyalle mai kyau sai suka lullube suka boye kuma da kake boye a mafi tsada kamar yadda mata suke boye zinariya misali to wannan gashi haka suke riri ta shi ba duk garin da za su je shine farkon kayan da za su cire daga gidansu su saka shi a adaka yadda ka san idan ana gobara misali yanzu ko ana gudun yan kidnappers me za ka fara dauka me kake tunanin za ka fara dauka wanda kana ganin you cannot do without it ha yan boko takaddun za su fara dauka ko mata kuma gwalagwalai ba haka ba uwa kuma danta za ta nema danta to wannan shine abin da suka dauki wannan gashi saboda darajar shi ba ta wata da wannan wannan fa wani abu ne na ragowar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mata ta taba ce ma Aisha don Allah ki taimaka min ina so a bude mini kofar dakin kiɗin nan kawai da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bude mata ta gani da ta yi wani nishi kawai ta fada ta mutu to tsabar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shauki ya kashe ta ko mun gane to irin haka kowane mutum ya kamata ya zama yana da wannan so din ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi yasa ko a mafarki da ka ga manzo Allah fa to kai fa ba fa ga magarin mutum ba inda ka taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a mafarki ne shi za ka ga saboda kyakkyawan zuciya irin ta mutane musulmai shi za ta dani dinga cutar su jama'a so da shi cewa yake yana ganin annabi ido da ido sai mutane su yadda kuma su ga to yanzu wannan ya zama babban mutum alhaka kuma ƙarya yake bai da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido dan haka jama'a dalibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane abun girmamawa ne ko da yaushe ya zama kana shirye da ka iya bada ainihin wato duk abin da ka mallaka wannan ya daga cikin falalar da mutanen baya za su iya samu shine yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halalu ba su gan shi ba shi sa cikin wani hadisi da ke cikin musnad al-imam at-tayalisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai kun san su waye imanin sai fa burge ni suka ce imanin annabawa yace a'a imanin mala'iku yace a'a suka ce imanin mu mudin nan yace a'a yace imanin wasu mutane da za su zo daga baya wanda za su samu alqur'ani tsakanin bango da bango ba irin ku wanda ana sauka da alqur'ani kuna gani ba jibril na zuwa garin nan kuna ganin shi ba annabi yace za su yi imani da alqur'ani kuma su bi addinin da ka kai ma mutumin da ka zo a baya in ka bi Allah ka da ta falala shine falalar yadda ka iya hakura kai imani da abin da baka gani ba baka ce to ni sai na ga wahayi irin yadda kafiran makka da kafiran zamanin annabi isa annabi musa suke cewa ba ya arina allah jaharatan su kuma suka ce a saukan musu da mala'iku daga sama tukunna kai baka yi wannan ba kai imani ka karba ko babu shakka wannan arziki ne gare mu allah ya sa mu dace saboda kullun lokaci ina ganin zamu saurara akan wannan hadisi wanda shine hadisi na 42 kenan ko sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da yake cewa Abi Dharr radiyallahu anhu annahu ata annabi sallallahu alaihi wasallam fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik